time.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Lahadi 15 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, shugaban hukumar leken asirin kasar Ukraine ya ce ƙara kera bama-bamai masu linzami da Russia ke yi, da kuma ƙara shigo da bindigogin atulare da take yi daga kasar Korea ta Arewa na zama wata babbar matsala ga sojojin Ukraine da ke fagen daga. Shugaban hukumar leken asiri na rundunar sojin Ukraine ta GUR, Kirill Badenov, ya ce taimakon kayan soji da Koriya ta Arewa ke baiwa Rasha shine mafi tayar da hankali idan aka kwatanta da sauran nau'ukan taimakon da kawayen Rasha ke bata. Ukraine da Amurka da kuma wasu kasashe da sauran masu lura da al'amura na cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na taimaka ma Rasha a yaki da Ukraine ta wajen samar da makamai masu linzami da sauran kayan yaki a madadin tallafin tattalin arziki da wasu nau'ukan tallafin soji da yake samu daga Rasha. A halin da ake ciki kuma, Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunonin yaki guda 300 kowace jiya Asabar. A wata yarjejeniyar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta taimaka aka cimma, wanda wannan wani yanayi ne na ba sabon ba na yin abu tare tsakanin ɓangarorin da ke yaki, a kuma daidai lokacin da Rasha ke daɗa dannawa a gabashin Ukraine. Dan Rasha da aka saki a wannan musayar su ne aka kama lokacin da Ukraine ta kutsa cikin yankin Kursk a cewar Rasha, a yayin da kuma wasu daga cikin 'yan Ukraine da aka saki sun kasance a tsare tun lokacin da Rasha ta kwace kamfanin sarrafa karafa na Azovstal a watan Mayu shekara ta 2022. Sojojin Najeriya sun ceto wasu mutane uku da wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta yi garkuwa da su a jihar Kaduna ta arewa maso yammacin kasar, a cewar rundunar sojin kasar jiya Asabar. Rundunar sojin ta faɗi a wani bayani cewa sojojin sun yi nasarar fin ƙarfin 'yan ta'addar ta yadda suka tilasta musu gudu da barin mutanen da suka yi garkuwa da su. An kashe masu garkuwa da mutanen da dama baya ga waɗanda aka kama, a cewar rundunar sojin. Bata bayyana ko masu garkuwar nawa ce kungiya ba ce. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan wajen wata guda kawai da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna a garin Gumi na jihar Zamfara, sai gashi jiya mutane kimanin 35 sun ɓace cikin ruwa bayan an ceto wasu guda 7 da ƙyar a wani hatsarin jirgin ruwa a garin Gumi ɗin. Ga wakilin sashin Hausa a shiyar Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura, da ƙarin bayani.
Da yanzu akalla mutane 35 ne ake nema cikin ruwan garin Gumi, har yanzu ba a gansu ba, bayan da aka samu wani hatsari na taho mugama tsakanin kwale-kwale guda 2 a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar, mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara.
Fiye da mutum 30 a cikin jirgin. To shi mai jirgin ya nemi mutane a rage, wanda yake yana cikin kanna wasu suna kiran sai dai Allah ya kiyaye. Yana cikin haka ya tsaye tare da jirgin kawai sai jirgin ya nake.
Yace yanzu dai an samu nasarar ceto mutane 7 ne kawai. Shi kuwa Murtala Sa'idu, wanda ya tsallake rijiya da baya, ya bayyana yadda al'amari ya faru da su.
Ana cikin da mutane, sai ga jirgi guda dama jirgi ne a sha masa ya ci ya sai mutane ya dawo sai ya tuno ya kawo namu sai ya nake sai wancan ya tuno ruwa sai shi ma namu ya tuno ruwa sai gaba da duk sun kalli kun kai kata
commissioner yan sandan nan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalil wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da yan banga da dai sauran su suna a bakin ruwan suna bada tsaro da kuma taimakawa wurin aikin da ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan
to ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa yan sanda na nan da yan CPG da yan banga da wasu mutanen gari na kwarai
shi kuwa engineer Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin dadin shi kan lamarin inda yace za a gudanar da bincike
ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin managing director dinmu Bolaji Onyebamisi ya yi doka kuma doka an yi gazetting din ta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma
a gaida Abdulrazak Bello Kaura da wannan rahoton a ƙarshe ministan harkokin wajen Somalia ya ce Somalia na iya kulla dangantaka da kuma goyon bayan yan tawaye da ke yaki da Habasha muddin gwamnatin Habashar ta yi yunkurin aiwatar da yarjejeniyar da ta rattaba wa hannu da yankin Somaliland Ahmad Mu'alim Figi na ansa wata tambaya ne daga wani gidan talabijin a ranar 12 ga watan Satumba zaɓin kulla dangantaka da yan tawaye masu dauke da makamai a Habasha ko yan tawaye masu yaki da gwamnatin Habashar muddin wannan abu ya ci gaba to labudda kulla hulɗa da su abu ne mai yiwuwa ga Somalia wata kofa ce buɗe gare mu a cewar sa to sai dai Figi ya jaddada cewa al'amarin bai kai nan ba tukun bamu kai nan ba akwai yiwuwar samun mafita to amma dai wannan wata kofa ce buɗe gare mu zuwa wurin abu ne da ya dace ya kamata mu kama tafarkin ganawa da su da goya musu baya mu taya su wato yan tawayen to amma hakan zai faru ne idan mutanen Habasha suka ci gaba da takala da kuma yunkurin aiwatar da wannan abun da suke kira yarjejeniya a cewar sa
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alƙairi karbi a nan ba.
Masu sauraro, sallama a gare ku. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa. A duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo madalla a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta a aikin kai tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwa ya rasa da su a birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno a cikin daren ranar Litinin 9 ga watan Satumbar da muke ciki ne aka samu labarin iftilayin ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri lamarin da ya kai ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi jami'an Najeriya waɗanda aksarin su matasa ne suka bazza a dandalin sada zumunta wajen neman tallafi don kai dauki ga dubban mutane da al'amarin ya rasa da su yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da ɗaya daga cikin jagororin suke kan kai tallafi ga waɗanda iftila'in ya rasa da su inda za ta fara da bayani akan kokarin da suke
sunana Fatima Askira ni ce na samu kungiya Borno Development Initiative ita yi faudi aka samu da shi malam Maiduguri tun wajajen shekaru 10 da suka wuce bayan nan nayi aiki a wurare da dama irin su search for common ground irin su Malala Fund a matsayin jagorar su ta Najeriya ko yadda muka yi kokari shine mu samu dai waɗanda ma suka fito a lokacin don kusan rana yayi abu ne ya fara tun tsakan dare mutane sun galabaita so da farko muka fara kokari neman abincicika da mutane za su ci waɗanda suka fito sannan kuma na fara nemo volunteers tare da team dina sai na sa a social media da yake muna dan interaction a wurin nan sai kiga wani ya ansa mun dai ce to Roman DMC mu magana ina kake sai su ga mai inda suke kaman mutane nawa ne a wurin sai mu ce to me zaka samu a wurin a kusa wanda za a ba su abinci a bread ne kwanke ne ko za ku iya dafa abincin a haka dai muka yi ta yi har muka yi kokari muka bishi mutane da yawa a unguwannin su to wannan mun fara yi matun kafin ma Bodi ta stepping in because kinga shi Bodi organization ne dole akwai dan protocols da za a bi to bayan nan ne suka zauna suka yi tunani to ya kamata ma a nemi taimako wanda zai dan kara habaka abubuwan nan da ake yi to kuma daga nan muka dinga supporting ana fito da mutane daga inda suke wayanda ake iya zuwa kinsa akwai mutanen da wuraren su ba iya zuwa ba ma wasu sai kusan jiya
Madama Fatima kin yi bayani akan ayyukan da kika yi da na kungiya ina ga batun hada gwiwa da wasu kungiyoyin
to ni da friend ina muka kama hanya muka je muka dinga sayan dai abubuwa da za a samu kawai akan hanya dan dai kawai akan mutane so in mun je mai kosai ne mu ce juye mana mai banke ne haka dai har muka iya dai muka yi abin da za mu iya rana bread ma sai da muka yi nemo daga tamatur dan wasu karewa suke kafin ai wasu wasu sun kare amma a takaice dai zan ce gaskiya an yi kokari kuma ta haka dai muka dinga taimakawa mu ma ta fannin mu yanzu haka mu da kungiyoyi guda uku wanda mu local organization ne na nan Najeriya wato Baudi Katai Zekawes da Passport mun hada kai mun je akwai camp da aka bude a nan Farmer Road a cikin makaranta mutane da yawa ne a wajen to yanzu haka mun yi kokari mun samu kitchen muna dafa abinci ana kai musu abinci safin rana da yamma banda kuma dan camp dai ku wanda muka yi
tun bayan afkuwar iftilayin na Maiduguri ne dai an Najeriya musamman matasa daga arewacin kasar suka fansama kan kafofin sada zumunta dan nema waɗanda lamarin ya rutsa da su tallafin abinci kayan sawa kayan kula da tsaftar mata da dai sauransu sai dai bayan yini na farko da fara aikin neman tallafin aka fara yada jita-jitar cewa akwai wasu baragurban mutane da suka shiga dandalin sada zumunta da sunan tallafi amma suna karkatar da kudaden lamarin da ya kai mu ga jita bakin sanannun mutane dake kan gaba a wannan fafutuka kamar yadda za ku ji daga bakin su
tabbas kafofin yada zumunta suna da amfani kuma suna kawo ci gaba saboda yanzu a halin da ake ciki na wannan ambaliya ta Maiduguri idan a cikin kashi 10 an samu kashi 7 sun yi abin da ya kamata sun tara kuɗi sun taimaka ma al'umma ai kun ga an samu ci gaba idan kaman gwamnati ta yi wani abu da ba daidai ba wasu suna yin korafi sai kiga gwamnati ta gyara ko ta yi wani abu to shi ma kin ga akwai amfani shi tabbas akwai rashin amfani wanda zaki ga ko abin da bai dace ba mutane suna yi ko kuma abin da bai kai ya kawo ba a maida shi babba a sa mutane cikin wani hali ko kuma ai passing wrong information to kin ga wannan ba daidai bane amma fi sabilillahi kafofin yada zumunta suna kawo ci gaba ta hanyar tattauna maganganu ko al'amura masu amfani ga al'umma saboda haka gwamnati ya kamata ta karfafa a tabbatar da yadda za a tsarkake wurin yadda ba za a samu ana abin da bai kamata ba
sunan Abdulaziz Malam a hakika social media ya matukar taimaka wajen samun tallafi na kuɗi na kayayyaki a wannan iftilayin da muka tsinci kanmu a ciki a Maiduguri da sassan jere Allah ya kawo mu mafita
sunana Hidayat Salisu Ahmad daga Kano Najeriya to a hakikanin gaskiya dai wato kafafan sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen haska ma mutane yadda ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri ta kasance saboda wasu abubuwan idan da babu kafafan sada zumuntar ba zai kai a ga hotuna ba kamar yadda aka yi cigiya ta kamar wasu yara da suka rasa iyayensu to ta kafafan sada zumunta yawanci duk aka ga wayannan hotuna har aka kai ga riskar iyayen nasu sannan kuma anan ma aka ga iyageji wato da tsananin yadda ambaliyar ta shafa al'umma sannan kuma kan batu na yan karbe-karbe da ake yi na kayayyakin tallafi da ake aika musu to ni nan a karan kaina ma akwai kiran da ne a kafafan sada zumunta na ce mutane su san wayanda suke ba kuɗin su saboda gaskiya ba duka aka tare aka zama daya ba akwai na gaskiya ko kuma wayanda ba na gaskiya ba har wasu ma kamar suke ganin cewar wai nayi ba daidai ba da na faɗa kamar zan dakile wani to hakikanin gaskiya ni ba haka nake nufi ba amma na haskawa mutane ne wata fitila ta cewar su san wa suka ba kuɗaɗen su domin wato aikawa su wayannan wanda iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa
to masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu ƙara sada ku da malama Fatima Askira wacce za ta dora akan maganar tasirin kafafan sada zumunta wajen neman tallafi a irin wannan yanayi
gaskiya dandalin sada zumunta ni zan ce miki abu ne wanda na take da sanin amfani shi musamman idan ana neman abu ne wanda za a yi shi na gaggawa da kuma abu ne wanda yake nema mutane da yawa sai ba zan manta ba tun around 20 2012-13-14 muke using wannan kafofin sada zumunta mu yi kokari mu yi tallafi tun lokacin ma da muka samu iftila'in Boko Haram ta haka ne ma muka yi ta janyo hankulan mutane har aka zo aka samu taimako har mutane suka san labari duk dai haka so ni gaskiya na ra'ayin kafafin sada zumunta wani tool ne da yazo mana wani lokaci zaka shi alkhairi ne aikin alherin da muke yi mu ya fi mana yawa amma mun samu taimako mun samu mutane suna gani wasu sun je da kansu ba sun yi taimako
to me zai ce dangane da wasu baragurban mutane dake amfani da iftila'in Maiduguri su damfar mutane
to gaskiya dai abu na farko guda daya shine zan iya cewa wayannan abubuwan ba yanzu suka fara faruwa ba sa'annan kuma wata rana abu ne wanda sun mafi karfin kai mutum kai tunanin wai zaka hana wannan hali ne na mutane wanda ko su fara fadi za su ci amma abu daya da na sani shine ya kamata a ce mutane sun san wayanda ya kamata su taimakawa ni ba wai ina gudun karka bada kudin ka ma wani da ka sani ko ka yadda da shi aiki ba amma komai idan ana tafiya a tsare ya fi kyau kowa yana kokari ne kamar a yanzu a nuna cewa ni ma nayi to na farko ma ya kamata mutane su san cewa wannan abin da muke yi ba gasa bane iftila'i ya samu mutane dukkan mu abu daya muke kokarin yi wato a fito da mutane daga cikin fitina so duk wannan abin hadin kai zai yi na uku shine in akwai dama mutum daya biyu uku akan ni ya amfani da account ina keki da naki wannan ne da nashi me yasa ba za mu hada kai a samu wuri daya da za a yi ba ina kira ne ga duk wanda suke yin wannan abin da su ji tsoron Allah Allah yana kallon mu dan ka karbi kudin wani ka cuta akai haƙƙi ne zai bika don ba kudin ka bane ba kuma abin da ka fada kai da kudin nan har ga Allah Allah ba zai barka ba
yanzu menene sakonki ga wadanda suke kan gaba aikin kaiwa al'ummar Maiduguri dauki
gaskiya Halima ina gode musu mutane da dama sun taka rawa akwai wanda ba kudi suka bada ba amma sun je da karfin su sun yi aiki a ƙasa ko wayanda muke amfani da su su yi rabiya su dafa abinci su ma gudunmawa suke bayarwa mutane da dama na gani a kafafen sada zumunta daga kowane gari kowa yana kokarin yadda zai tallafa wa mutanen mu babu abin da zamu ce musu sai dai mun gode su gaba da yin aikin alkhairin nan wata rana alkhairi kai zai dawo baka san inda zai je ba saboda haka ya kamata mu hada kai ba wai ni in yi daban wannan yayi daban ba kwana daya biyu uku gaggawa ne a dimauce muke ji hankalin mu a tashe muna yi amma yanzu da aka dan fara samun ana sa mutane a wuraren da za su samu mafaka ya kamata mu zauna mu hada kai saboda kin ga kan zo kin kai wuri kaza ni ma na zo na san cikewa wannan gurin ga wani wuri kuma can ana shan wahala sai sa ake son coordination a system ba
mun gode da bayani alƙalaman gindiga dai sun yi nuni da cewa ambaliyar ruwan da yayi barna a yankin arewa maso gabashin Najeriya ya raba dubban mutane da muhallansu akalla mutane 30 ne suka mutu a ambaliyar kamar yadda jami'an gwamnati suka shaida sai dai akwai yuwuwar adadin waɗanda suka mutu ya karu yayin da hukumomi ke ci gaba da fafutukar ceto dubban wasu da ake fargabar sun makale a gidajensu masu ruwa da tsaki a Najeriya dai sun ce kimanin mutane miliyan 1 ne lamarin ya shafa inda kusan 200,000 suka rasa matsugunan su to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ki mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leka jamhuriyar Niger inda muka tattauna akan irin kalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da bukatar jinin domin ceto rayuwarsu sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alƙawari a wannan satin zamu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu Madam Nafi'u Razina Magori, ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karbar haihuwa a asibitin, ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu, duk a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Kamar wani irin bayani zaki game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa.
Mu dai da yawanci babban matsalar da muke samu, wasu matan an kawo su a nan likita sai sun galabaita, sun gashi, sun sha wuya, sannan ake kawo musu. To wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini, kuma wani lokaci waɗanda za su raku su tsohi ne. Kuma babban matsalar da muke fuskanta, matan in sun zo aka neme su jini ba a samu, sai su ce da yawanci mazan sun tai duga ba masu gari. Ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya, ta yi ta rashin lahiya, in ta matsu ne za ta taya gidan uwayenta su ɗauko ta su kawo ta. Yanzu in ta zo a galabaici kafin a ce a shiga nan a huta nan a nemi jini, tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun yi kiran babban mun kwatanta mishi, shi ma ya yi kiran wanga major na labu. In ya kira major na labu, wannan lokaci major shi zai kira donor na cikin gari in an samu
masu bada.
In kuma ba a samu ba, in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resistant negative, wani lokaci sai dai a tura su marabi.
Akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma masu kasalwanta saboda rashin jini
sosai ma? Wani lokaci abinda ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji naƙuda ta shige daki ta aihu.
Wannan ana aihuwa gida
sosai ma? Matan ƙauye suna aihuwa gida, in suka shige daki suka aihu jini ya kitsayawa, kafin a ce a doki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya. Wannan ma in aka zo kafin a ce a samu jini a sa mata, wani lokaci ma rasa matan miki. To in an yi katari an riga an aihu ne aka samu anemi rashin jini, ana iya rasa mace a bar yaro. Kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna, tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka bata duka ba. Kamar yanzu in sun je wurin awo ai duka ana kwatanta musu. Na warko a zanke kwana cikin sange, in ba gidan sange mace bata shiga maganin sauro, mace bata shiga sange bata yi ta yawan masu sara, shi kanshi yana tsotse jini. Kuma ana kwatanta musu ku san kicin abinci mai gina jiki, wani lokaci mace bata samu mai kama mata. In kai kadai ne cikin gida miji ya ta yi duga, baka da shi yau baka da shi gobe, duk irin yanda kake so ka sayi ka ce in baka da kuɗi ai ba kai, kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama. Bayan haka nan akwai fayar da ake badawa, wannan jijiyar magani na ƙarin jini wajen awo. To ga matan da ba su sani ba, in an ba su wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yi, yaro ba su waye ke wurin aiwa su, alhali ku ba haka nan ba ne, waye ke ga ɗashin babba
suna ganin wajen haihuwa za su sha wahala.
Kwarai ku gani suke in suka ɗauki wannan fayar suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aiwa su kasa aiwa shi, ba haka nan ba ne, kenan duka
shi jini ne yake karawa ba girman yaro.
Shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba, ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka sha fayar ba, kenan dole mace ta faɗa rashin jini duwayen ta ku.
Waɗannan irin mata ne baitin rashin zuwa awo da rashin zuwa likita da lokacin haihuwa suka fi samun wannan matsala, masu karamcin shekaru ko kuma waɗanda suka jima suna haihuwa ko kuma 'yan tsaka-tsakiya?
Ba wanda ba a samu, amma da yawanci masu karamcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala, saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su, ba komai suka sani ba.
Kamar 'yan shekara nawa aka samu sun galabaita ko sun sha wahala?
To kamar mu ɗauki misalin kamar 'yan shekara 17 da yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin, saboda ba su san ba riski ɗin da suke ɗauke da shi, su dai suna ɗauke da cikin ne, wani lokaci aiwa waranci, wani lokaci aiwa ta bici. Kuma in suka ji kamar tsohin mata suna hure musu kwana irin wannan a ce ka sha magani wannan na ƙarin jini yana busa yaro da sauransu, dole su ji tsoro su
gishi. Za ki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohin mata dai waɗanda lokacinsu ya wuce kuma suna ƙoƙarin su bata na baya?
Sosai ma muke samu irin wannan, tunda ko naƙuda ma mace ta zo naƙuda likita wani bi tsohin matan nan su ne ke kawo mu cikas, saboda mace duk irin yanda take naƙuda ba ta da ƴancin ta taho da kanta gidan likita, wani lokaci sai uwan miji ta bada izini koko sai uban miji ya ce a taho sannan za a tahowa. Duk irin yanda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su bada izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa, wani lokaci in dai ta matsini sai ta kai gidansu waye suka.
Wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta?
Ni shawara da ke gari ne ya kamata a ce mace in tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta, ya kamata a ce kowa yana bata kariya da kula ta musamman wanda ya dace, kamar bangaren uwar miji da abinda ta gani wanda ba daidai ba. Ita kanta macen ta je likita, ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abinda kika ga wanda biki yarda da shi ba, ki kokari ki dawo gidan likita. Kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwar miji ce in kuna gida guda ku, ita ya kamata ki gaya ma, in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci, tunda duk yawanci soyayyen mata nan mi suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abinda take ji cewa ake raki ne, kenan kamata yi duk irin yanda mace ta zo ta ce ga abinda take ji a doko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri. Su kuma masu gidaje su ma haka, kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matarka in tana da juna kular da kake bata ka rubunya ta, kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkan mata za su rage.
To karshe wani sako gare ki ga al'ummar mayayi da kiwai akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da kananan yara.
Shi dai kamata ya ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba, ai kokari a kawo ta likita, saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwakwata, amma in aka zo da sauri kuma menene za a magance shi da wuri.
Ana yawan samun matsala wani lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su sai suke madan mara kirki da dai sauransu, kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a, me yasa ake samu wannan matsala?
To rashin fahimta ne, saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake, kuma shi kadai da yake ji me yake ji, kenan duk irin yanda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi-gashi gani za ya amshi lai, ko kuma kana iya ka kawo dan malatinka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai kamus, tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi samu lafiya.
Lokuta suna cewa ko kuna kwagira su haka da sauransu, ana haka
ba a kwagira. Shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake, duk irin yanda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna.
Yanzu karshe me za ki taya bangarorin biyu?
Hakuri shi dai ne ya dace ni da juna, tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba, kuma su ma kansu 'yan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala. Kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka gamu hakuri ne ya kamata.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Suna Pastor Simon A.S. Delu, Secretary McCann na Arewa ta Tsakiya. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew Sura 5 aya 5. Ya ce, albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri, wato mu zama masu zaman hakuri. Mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yawaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa, domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa an ba tare da hakuri ba. Ai Allah Ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu, in ba don haka ba da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma share mu. To duniyar da muke ciki a yau, sai mun zama masu hakuri, mu zama masu kaunan juna, da zama masu gafartarwa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma kariya na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya, domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yawaninmu da abokananmu da inda muke, mu zama masu hakuri. Domin Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne, kuma an ba mu hakuri da junanmu ba
ba za mu samu ci gaba ba domin Allah karan kansa hakuri yake da mu. Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse mai sharo mu. To ina roko ku mu za masu hakuri, mu za masu son zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Nagode. Allah ya bishe ku duka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.